sauraron sanar muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Manyan jami'an tsaron Amurka sun yarda cewa ayyukan soja da kasar China take yi a baya-bayan nan, ciki har da gwajin makami mai karfin gaske, wani babban abin damuwa ne. Sakataren tsaro yana mai cewa idan Beijing tana fatan tsoratar da Amurka, to hakan ba zai faru ba. Amurka ba kasa ce da take tsoron takara ba, inji Lloyd Austin, yayin da yake shirin gabatar da jawabi ga jami'an gwamnati da kamfanonin kera kayan tsaro da yammacin jiya Asabar a taron shekara kan tsaro a California. Manyan jami'an sojan Amurka sun sha nuna damuwa na tsawon watanni, suna masu gargaɗi ga Beijing wadda take kokarin rufe gibi, yayin da take kokarin zarce Amurka a matsayin babban karfin soja a duniya nan da shekaru goma masu zuwa. A jiya Asabar, sama da mutum 50,000 ne aka tabbatar da sun kamu da cutar coronavirus a Faransa a cikin sa'o'i 24 a daidai lokacin da batun COVID-19 ke ƙara yawa, duk da miliyoyin mutane da suka yi allurar rigakafi. Kasar ta samu mutum 51,000 da suka kamu da COVID-19 a cikin wuni guda, a cewar hukumomin kiwon lafiya. Adadin kamuwa da cutar a Faransa ya kai 118,000 a tsakiyar watan Afrilu, a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta Jami'ar John Hopkins. Faransa ta samu sabbin kamuwa da cutar akalla 41,000 a rana ɗaya a wannan mako, idan aka kwatanta da kasa da 28,000 da aka samu a makon da ya gabata. An kwantar da mutum 694 a asibiti a cikin sa'o'i 24 da suka wuce, ciki har da wasu 119 da suke tsananin ciwo. A jiya Asabar, jami'an zaɓe a Gambia sun fara kirga ƙuri'ar da aka kada bayan rufe rumfunan zaɓe a zaɓen shugaban ƙasar na farko cikin shekaru da dama da bai hada da tsohon shugaban ƙasar Yahya Jammeh ba. Wani muhimmin mataki da ake gani tamkar wani ci gaban demokaradiyya ne aka samu a ƙasar da ke Afirka ta Yamma. 'Yan Gambia sun shiga dogayen layuka domin sauke alhakinsu na demokaradiyya, yayin da ake ƙara kira ga tabbatar da adalci bayan mulkin Jammeh. Kusan masu zaɓe miliyan guda ne suka yi rajista jefa ƙuri'ansu a cikin akwatuna da ke ɗauke da sunayen 'yan takara guda shida. Shugaban ƙasar mai ci yanzu, Adama Barrow, yana cikin waɗanda suke fafatawa a wannan takara, wanda ya ba Jammeh kashi a zaɓen shekarar 2016 a lokacin da yake ɗan takarar jam'iyyar adawa. Shugaba Barrow ya jaddada cewa dole ne hukumar zaɓen ƙasar mai zaman kanta ta kasance mai adalci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ranar 9 zuwa 10 ga watan Disamba, shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakoncin wani taron koli na demokaradiyya, wanda zai hada da shugabannin duniya da kungiyoyin fararen hula da kuma kamfanoni masu zaman kansu don fitar da ingantacciyar ajenda don sabunta demokaradiyya tare da magance manyan barazana da demokaradiyya ke fuskanta a yau ta hanyar yin aiki tare. Taron dai wani bangare ne na yakin neman zaɓen Biden na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokaci da gwamnatoci masu cin gashin kansu ke ƙaruwa. Manufar taron ita ce ƙarfafa demokaradiyya, kare jama'a daga mulkin kama karya, magance cin hanci da rashawa, da kuma inganta haƙƙin ɗan adam. A cewar gwamnatin Biden, za a ƙarfafa shugabannin su ba da sanarwar takamaiman ayyuka da alƙawarin yin gyare-gyare na cikin gida mai ma'ana daidai da waɗannan manufofi. A ƙarshe, wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kashe fararen hula akalla 30 a wani hali da suka kai kan wata motar fasinja a yankin Mopti da ke tsakiyar kasar Mali, kamar yadda jami'an yankin suka faɗa. Jami'ai sun shaida wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa an fesa wa fasinjojin harsashai da ƙodar motar a yayin wani hali da 'yan ta'adda suka kai a kusa da garin Bandiyagara a ranar Juma'a. Kasar ta aike da jami'an tsaro wurin da lamarin ya faru, inji su, yayin da suke magana da sharaɗin sakai sunansu. Wani zababben jami'i a garin Bandiyagara ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, yana mai cewa waɗanda abin ya shafa sun haɗa da mata da ƙananan yara. Harin dai ba a kai ga ɗaukar alhakinsa ba daga cikin ɗimbin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a wannan ƙasa da ke Afirka ta Yamma.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren VOA da ke gayyato masana da sauran masu sharhi don zantawa kan muhimman darussa da lamura da suka shafi rayuwar jama'a, kama daga tsaro, kiwon lafiya, tattalin arziki, ilimi da sauransu. Daga yanzu zuwa ƙarshen shekaran nan, in Allah ya yarda, za mu yi bitar wasu daga cikin shirye-shirye da muka gabatar daga watan Janairu zuwa yanzu da shekara ta 2021 ke shirin bankwana. Ku kasance da ni, Madina Dauda, a shirin naku. In za ku tuna, zauren ya kawo muku zama na musamman da aka yi kan yadda Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar MSAS. Duba da kokarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman kasa. Ku biyo ni, ku ji yadda shirin ya gudana. Barkanku da shigowa zauren VOA. A yau muna tare da manyan baki. Akwai ministan kula da harkokin 'yan sanda, Alhaji Muhammadu Maigari Dingyadi. Akwai kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, Alhaji Bala Ciroma. Akwai Kanar Abdullahi Bakoji mai ritaya, ƙwararre a fannin tsaro. Sai Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan birnin tarayya Abuja. Maudu'inmu na yau shine ta yaya Najeriya ta tsinci kanta a hayaniyar zanga-zangar MSAS. Duba da kokarin da ake yi na inganta zamantakewa tsakanin 'yan sanda da al'umman kasa. Yanzu zan miƙa ku ga babbar editor sashen Hausa na muryar Amurka, Grace Alheri Abdu, wacce ta jagoranci shirin a lokacin da ta zo gida Najeriya kwanakin baya.
Muna godiya kwarai da gaske a mai girma minista da kwamishinan 'yan sanda, muna muku godiya kwarai da gaske domin amsa gayyatar mu da kuma kasancewa wannan wuri kan kari. Za mu fara da kai mai girma minista akan wannan batu da muke yi. Yi mana shimfiɗa game da yadda Najeriya ta samu kanta a wannan hali, kuma ya kake gani za a samu gyara.
Assalamu alaikum jama'a da suke abokan zamana a wannan zaure da sauran 'yan uwana jama'a maza da mata masu saurare na a ko'ina cikin wannan farfajiyar duniya tamu. Ina farin cikin shiga cikin wannan zaure a yau, kuma muna godiya ga VOA da ta bamu dama domin mu zo mu halarci wannan dandalin zama da ake yi. Kamar dai da aka sani, wannan ƙasa tamu Najeriya ta shigo cikin wani yanayi na ban tausayi na irin hayaniyar da aka samu sanadiyar MSAS protest da aka yi wata ɗaya ko wata ɗaya da rabi da suka wuce. An samu kone-kone da kashe-kashe da hasarori daban-daban a wannan ƙasa, musamman a jihar Lagos da sauran jihohinmu na kudancin Najeriya. Ko shakka babu waɗannan abubuwan sun ba da darussa da dama ga masu sharha na yau da kullun da kuma ita kanta gwamnati. Halin da ake ciki dai yanzu, muna nan muna kasafin lissafin abubuwan da suka salwanta a sanadiyar waɗannan kone-kone da aka yi. Kuma mutane da dama ba su sani ba, waɗannan buƙatoci da waɗannan matasa suka zo da su sun zo ne da wata manufa kyakkyawa, kuma sun zaura su bisa doka da tsari. To amma abin bakin ciki sai wasu marasa kishin wannan ƙasa suka shigo suka ɗauke wannan manufar tasu suka mashe ta wani abu daban. Amma duk da haka nan da yake shi mai girma shugaban ƙasa, Allah cikin ikonsa ya yi masa farar zuciya, ya yi masa farar aniya, ya karɓi waɗannan buƙatun na waɗannan matasan guda biyar da suka nema kuma kai tsaye. Aka zo aka fara ɗaukan matakai na biyan waɗannan buƙatun. Abinda mutane da dama ba su sani ba shine mai girma shugaban ƙasa ya fara waɗannan tsare-tsare na canjin zamantakewa da kuma ayyukan 'yan sanda tun kafin wannan tarzomar da aka fara. Misali, ya fito da tsarin Police Trust Fund, asusun na musamman na 'yan sanda wanda aka samu hannu a 2019. Kuma wannan dokar ta fito da tsare-tsare na kyautata ayyukan 'yan sanda na samun kuɗi na musamman domin a kyautata ayyuka na 'yan sanda. Haka kuma ba daɗewa ba, kafin wannan hayaniyar ta shigo, mai girma shugaban ƙasa ya samu wata doka hannu ta gyaran dokar 'yan sanda wadda ta ƙara kyautata tsari na ayyukan 'yan sanda. To da aka ji wannan aka ce to ai wannan ya zo daidai tunanin gwamnati, kuma shi yasa ba a ɗauki wani lokaci ba aka ci gaba da ayyana waɗannan buƙatu na wannan matasa domin a ga cewa an biya bukatunsu. Halin da muke ciki yanzu ana nan ana kokarin ganin cewa an kyautata tsari, an canza tsari na 'yan sanda domin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar nan su inganta kuma su yi daidai da bukatun 'yan Najeriya.
Don minista, kafin miƙa wannan na'ura ga kwamishinan 'yan sanda, za mu so mu san waɗanne matakai ne gwamnati take ɗauka ko kuma ta riga ta ɗauka domin ganin cewa ba a sake samun aukuwar lamarin nan da muka samu kamawa ciki ba.
Dawo ga bayanin tambayar ki cewa waɗanne matakai ne ake ɗauka na ganin cewa ba a sake samuwar faruwar wannan matsalolin da suka faru ba. Shekaran jiya ma bayan mun gama taron tsaro na ƙasa. Ni aka sa na yi bayani kuma nawa 'yan Najeriya bayani cewa rigima shugaban ƙasa ya ba da tabbacin cewa gwamnati ba za ta sake bari a samu irin wannan hatsanin da aka samu ba. Za a ɗauki matakai na ganin cewa an saurari kowane mutum, an saurari kowane stakeholder, kuma an ci gaba da hulɗa kyakkyawa da jama'a domin a saurari buƙatocinsu, kuma za a ci gaba da ɗaukar matakai na kyautata ayyukan 'yan sanda. Ma za a ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ta fannin ayyukan kayan aiki da kuma na'urorin ayyuka su kansu na zamani za a yi ƙoƙari a bayar da su ga 'yan sanda domin ayyukansu su kyautata. Ana nan ana shirye-shiryen yin bita ga 'yan sanda domin ƙara sanin makaman aikinsu kuma su ƙara fahimtar yadda ya kamata a yi aiki daidai da lamuran zamani na duniyar nan a halin yanzu. So zan tsaya nan zai.
Madalla, mun gode kwarai da gaske. Zuwa an jima kaɗan nan za mu ba da dama ga ku da kuke wannan zaure domin yin tambayoyinku. Kafin mu kai ga haka, bari in koma ga kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja. A lokutan baya, shekaru da dama da suka gabata da suka wuce, na san da dama da suke wannan zauren sun san cewa akwai wani shiri da ake yi a tashar talabijin ta ƙasa da ake kira da rediyo ma ɗan sanda abokin kowa. To wannan shirin ya mutu, kuma ina ganin mutane da dama 'yan Najeriya yanzu suna ganin wannan ma buganan takawo. To waɗanne matakai kuke ɗauka domin ganin cewa kun inganta dangantaka ku da al'umma?
Jama'a, assalamu alaikum. Sunana Bala Chiroma, ni ne kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja. Shi aikin ɗan sanda don jama'a ake yi, saboda haka jama'a muna ɗaukar su da muhimmanci. Shi yasa akan ce ɗan sanda abokin kowa. A yanzu don mu tabbatar da cewa dangantakar mutanen al'umma ya kankama, shi yasa muka ce a kawo wani program da shugaban ƙasa ya yarda da shi, IG ya fara gudanar da shi, community policing ake kiransa. Muna son al'umma ta zamanto cewa tana cikin tsarin tsaron da muke ba su. Saboda haka za mu samu wa'yansu a cikin al'umma, mu kawo su, mu ba su uniform su saka, su ma su taimake mu aikin nan. To kin ga kuwa idan aka samu wannan za a samu fahimta, za a samu ingancin dangantaka tsakaninmu da al'umman da muke ma aiki. Sannan kuma ba mu tsaya nan ba, muna kan ƙara horo akan horo a jami'an 'yan sanda don mu tabbatar da cewa su ma suna tafiya da zamanin da ake ciki. 'Yan sanda ba mu da yawa, ba za mu taɓa nasara kuma a aikinmu ba idan ba mu ɗauki al'umma tare da mu ba. Ba zai zamanto ko ina muna nan ba. Saboda haka muna son dangantaka mai inganci tsakaninmu da mutane, don su ne za su gaya mana me yake faruwa a wuri kaza, me hau ko kansu na wuri a wuri kaza, mu kuma mu zo mu share musu hawaye. Aikinmu ne mu tabbatar da tsaro da lafiyan al'umma.
Madalla, mun gode da kwarai da gaske. To bari mu je ga babban baƙonmu domin shi yana magana ne a matsayinsu na masu sa ido akan lamura da suke faruwa.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina mai matukan farin ciki da kuka tara mu a nan The Voice of America. Muna godiya da irin ayyuka da kuke, kuna bayyana al'amari da yawa, kuna wayan mu da 'yan ƙasa kai, kuma kuna samun kwazzaba daga gwamnati zuwa gwamnati, wannan ta zo ta tafi. Amma duk da haka kun sa aikin jarida ya zama kun jajirce akan wannan. Da duk abin da ya faru za ku je wurin gwamnati, ku kira su, ku kira mu, ku kira al'umma, domin zama lafiya na ƙasa shine yafi komai. Al'amarin tsaro al'amari ne babba a ƙasar nan, al'amari ne wanda kuma ya ja hankalin mutane tun kafin gwamnatin nan ta zo. Muke da matsaloli na tsaro iri-iri, kuma da ta zo ta yi alƙawarri da yawa na dakatar da wasu abubuwa. Wato Allah ya kawo mu zamani yanda kuma abubuwa in aka toshe nan sai wani wuri su bude. In aka toshe can sai wani wuri su bude. Babu shakka kalubalen suna da yawa ba kawai a fannin tsaro kawai ba. A zamantakewa gaba daya na rayuwar al'umma wanda in gwamnati ta shigo ga inda ta dosa sai kuma ta ga cewa a'a ga kuma abubuwa da ya dace ta yi ma yan kasa. To alhamdulillahi minista yayi magana, shi kwamishina Bala yayi magana. Na ji dadin maganganun su ainin, amma kuma akwai tsokaci. Babu shakka abin da kwamishina Bala ya faɗa, ba shakka wannan abu yayi aiki na gani a gwagwalda. Su police sun fito da wannan community policing. Kuma ni ina chairman din Kwantagora Housing Estate na Gwagwalada, an sa ni a ciki. Sannan ko da na bar nan na koma Kaduna, na koma wata university, babu shakka an sa mu as elders a wannan forum na police community relations. Har ID card an bamu, ba ma uniform ba da yake fada. Babu shakka sanda muka samu barazana ko ina ana kiran mu zo mu bada bayani me ya faru. Sannan mutane na bada haɗin kai a lokacin ainun. Can sai abubuwa suka zo suka tabarbare aka dena. To da aka dena sai wasu abubuwa suka shigo suka gitaya. Sai aka samu matsaloli na tsaro a fanni fanni. In aka dawo da wannan community police din, babu shakka idan aka samu mutane suka bada haɗin kai, ba shakka za a samu maslahan wayannan matsaloli da yawa. To amma ba kawai bayo police kudi ba, ba ba su mahallin zama ba, ba inganta su da iyali ba, ba kuma nuna musu cewa suna karkashin demokradiya ba, a ba su horo. Duka wayannan ya kamata a inganta. Bayan an inganta, menene tsirarun wayanda bargurbi ne a cikin wayannan mutane suke yi da sunan police? Cin hanci, police yayi kauri. Cin rashawa, police yayi kauri. Almandahana, danniya, da kuma boye gaskiya ko kuma baiwa mutum haƙƙinsa ko da a police station yake, kaman beli, kaman sauransu. Wannan matsaloli ne na ƙasa, na ni da kai police din Najeriya na san ka sani. Da ana cewa police abokin kowa ne, yanzu ana cewa ɗan ƙasa ne abokin police. Shi zai je neman police din abokantaka domin ya samu me? Domin ya samu wasu biyan bukatarsa. To abin ya juye, dan kasa shi ne kuma abokin police. To ai kaga abu ya lalace. In kai zaka je ka nemi police ya zama abokinka, in bata ma rai sai dai ya zo ya musguna min, saboda to kaga babu gaskiya kenan al'amari. Ya kamata a dubo ina al'amari a canja. Idan talaka zai je ya kwana cikinsa, ba abin da zai ci a cikinsa. Ƴaƴan shi ya haifa sun yi karatu, su uku hudu biyar, wasu sun kasa zuwa university, wasu sun je ba su da aikin yi, ga su nan rututu akan hanya, ba abin da gwamnati ta yi akai. Na uku, duka rashin tsaron nan da ake ciki ba zai inganta ba sai fa an nemi abinci na ƴan ƙasa. ƴan ƙasa sun inganta fannonin abinci. Yanzu abin da muke facing, abin da yake gaban mu shine fari a ƙasar nan, da kuma zamu shiga recession. Ko mun so ko mun ki, zamu shiga cikin wani irin yanayi na kuɗinka ba zai biya maka bukatunka ba ko kadan. Talaucin kuma da za a shiga, Allah kadai ya sani. Saboda me? Saboda gwamnati ta ki wubasa ta dauki wasu tsauraran matakai a ƙasar nan na inganta economy, wato tattalin arzikin ƙasa, da inganta rayuwar mutane, da inganta tsaron kansa. Saboda me? Duka wayannan communities din da ake shiga, duk wayannan wuraren har Sokoton da honorable minister ya fito, duk suna kuka, ba su iya tafiya da motocinsu yanzu, ba su iyawa. To wayannan wurare da ake da matsala, da Katsina, da Sokoto, da North East, da Northwest, babu shakka irin manoma da muke da shi muna ciyar da ƙasar nan, har Niger, har Chad, har Kamaru, yanzu muna cikin wani irin haula'i na ciyar da kanmu mu kanmu. Mun sani ba za mu boye ba, mun yi research, mun gani cewa wayannan wurare da ake zuwa ana kashe mutane, ana azzara musu, ana cewa su ba da kuɗi a nan. Voice of America mun ji ku kawo kuɗi 1,800, 1,300. Duk da haka idan manomi ya tafi gona sai a je a dauke shi, ba ai mana adalci ba, ba ai masa adalci ba, ba inganta masa tsaro ba, ba nan abin yake ba. Manoman nan da ake kashewa, wasu suna gudun hijira, ba shakka suke ciyar da mu. Mu muna cikin gari ne, muna cikin city ne, abincinsu muke ci. Ran da aka ce an tafi an yaye wani ƙauye, to fa ka sani babu shakka in suna noman gyada ko masara ko dawa ko wake ko shinkafa, wanda za su ci su saida a kasuwa buhu goma, to ba fa buhu goman nan kuma ba kuma kasuwan, to anan za a samu wani matsala. Ba kawai na rashin abincin ba, a'a, food security ko kuma inganta abinci a ƙasa ya danganta abu biyu ne. Za ka iya ganin abin yana nan da yawa ko ina, kuma za ka iya siya ka cika koshi da kai da iyalinka, idan babu to ka shiga haula'i. Babu shakka ba zan so in ja wannan magana ba yayi tsawo, amma halin da muke ciki yanzu, idan ba a inganta tsaro ba a ƙasar nan, tun ba ma a fannonin nan da ne magana ba, na ɗaya ana kashe-kashe, na biyu ba za mu rufe idon mu ga gwamnati gaskiya ba, na uku wayannan bala'i da ake yi ya ishi mutane. To saboda haka ba zan so in ga police ya zo kusa da ni ba,
ba zan so in ga wani abu saboda me naki police misali ban san ganin police me police yake mani dan me police zai zo kusa da ni har ya ce wai zai inganta wani tsaro ina tsaron an kashe man uwa ko an kashe man uba ko an kashe man kani ko an kashe man mata da yaya saboda haka muna cikin haƙulai wannan abubuwa za su tunzura mutane su ga cewa police din da ake magana na abokin kowa ne ya zama me ya zama enemy din kowa
yadda shirin zauren VOA na farko ya gudana kenan a madadin daukacin ma'aikatan muryar Amurka da ita babbar editor Grace Alheri Abdu da ta gudanar da shirin sai kuma manyan bakinmu da suka halarci zauren a lokacin ni Madina Dauda ke cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
farko menene sunanka
Allah Shehu
sunanka Allah Shehu to wai babban suna ne ashe da kai to ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana ne ya gyaran takalmi haka kaman kai mutumin wani gari ne
Bauchi
Bauchi a ina a Bauchi
Bauchi Azare
Azare to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchi ka fara wannan sana'a
a daga Jos ne
daga ina
Jos
ko daga nan ka fara wannan sana'a
daga wannan jin na fara sana'a zuwa wannan shumekan
gashi na ganka matashi haka kaman shekarun ka nawa
shekara na 21
okay shekarun ka dai 19 kenan
eh 19 ba
to kaman yaushe ka fara wannan sana'a
shekara yanzu shekara 2 na fara shekara 2
to ka fara daga Jos kaman menene ya karfafa maka gwiwa ka ƙara yiwo gaba ka taho nan Abuja
ya na ce mun in zo nan nemi sana'a ya ce mun nemi sana'a nan tume ka ne
to ganin cewa gashi na ganka matashi ne shin baka yi karatun boko bane
eh ban yi ba
baka yi ko kadan ba
eh ban yi ba
to amma yaya Muhammadiya fa kai
a mun yi ba
duka to gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ku ina ga zafin rana kaman yaya kake fama da wannan sana'a
wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna ne mun samu mun futa don Allah ya sa
ba ka ganin cewa da ka zauna a garin Bauchi kana yin wannan sana'a bifi maka ba da ka taho nan Abuja
a Abuja an fi samu Abuja a Bauchi ba a samu
ko ba a samu a Bauchi
eh ba a samu a Bauchi Abuja ya fi
to ka duba rayuwar Abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci zaka ga mutane suna magana cewa zaka ga kaman abinci da kudin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni
a garki
to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune
a kyauta nake zaune
to wai baka guri kake zama kyauta haka
a ni ma yana na biyo ya samu guri yayin ka zauna
amma shi yayin ka yana biyan haya ne a inda yake
eh yana biya
okay saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zauna a kyauta
eh haka ne
to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kaman kana samun nawa
ina samun wani dai 500 ko 400 ko 300 wani wani lokaci ina samun 500
wata rana kuma ba a isa ba
wata rana ba a isa ba za a samu 300 ko 400
to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya shin kana da aure
a wani da aure
amma kaman to wani lokaci kake dauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa
ina yi wata biyu uku
kana yin wata biyu uku kamun ka je gida
eh
to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a taka ta ƙara girma ko ku me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka?
Ne ina son in ƙara wata sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara.
E kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a?
Ina son in shiga wani sana'a idan Allah ya bani.
To nagode ƙwarai mai sunan baba.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.